بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس 21 شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو دير تريه دعوة شاترا وان دير ترى جواتن ديسمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي الفائدة السادسة فائدة تشيدة دعك تكين جير فائدة جيدة كاوا masu muhimmanci dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace qala al-Allamah Siddiq Hassan Khan, babban malami mai suna Siddiq Hassan Khan ya fada fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna Nazlul Abrari bil Ilm al-Ma'thur min al-Ad'iyah wal Azkar. Wannan malami na taba kawo takaitaccen tarihin shi. Wani babban malami ne a kasar India, ya rasu yau kwatankwacin a ce shekaru kamar 100 da suka gabata ko 100 da wani abu. Wannan malami India ne, malami ne Ahlus Sunna, mai wa'azi da da'awa akan aqida ta Salafus Salih. To a wannan lokaci kuma akwai karanci na salafiya matuƙa ƙwarai da gaske, domin alhamdulillahi kasar India akwai musulmi da dama da yawa a cikin ta, India, Pakistan, Bangladesh da makamantansu. To sai zama amma bid'a da shirka ta daure ainihin da yawa daga cikin musulmin. Da ka samu irin manyan malamai irin su al-Imam Dihlawi a waliyullahi, mun taba kawo tarihin shi a can baya a shimfiɗa wannan littafi. Wannan bawan Allah ya tashi ya rinka karantar da Al-Qur'ani da Sunna a bisa manhaji na Salafus Salih. Ya sha wuya, ya ci wuya ƙwarai da gaske, saboda lokacin nan bid'a da 'yan bid'a su suke rike da al'amuran addini. To amma da yake alhamdulillahi ya zama ya kafa ainihin tushe mai nagarta cikin tsoron Allah da tsarkin zuciya, insha Allah sai Allah ya sanya wa ginin nashi albarka. To waɗannan da suka zo sai suka samu ainihin saukin abubuwa, su ma suka yi ta da'awa. A lokacin nan wata sarauniya ce take ainihin sarauta a wannan ƙasa ta India. Sai sarakuna ko kuma malamai waɗanda suke na bid'a sai suka yawaita kai kukan wannan malami wurinta, cewa yana yin wa'azi yana zagin shehunansu da waliyansu, kamar dai yadda ka sani fi kulli baladin zaidun, kowane gari sai an samu zaidu. To haka al'amarin ya kasance, sai ainihin aka kira shi fada cewa sarauniya tana kiran shi. Da yazo ya ce abin da za a yi shine sai ta hada su da shi su tattauna matsala, ko da yake ita ba magujiya ce, amma duk da haka ai ko da bata da ilimi bata da addini, ai dai tana da hankali, za ta iya fahimtar inda aka doshuwa yake da gaskiya, wane ne kuma bai da gaskiya. Haka Allah madaukakin sarki ya nufi abin ya faru. Suka haɗu da waɗannan malamai na bid'a a gabanta, suka tattauna. Ita da kanta ta gane cewa waɗannan mutane fatattu ne, ba su da gaskiya. Don haka nan take ta karɓi kalmar shahada a hannun wannan babban malami ta musulunta, ta roƙi kuma da ya aure ta, sa'annan kuma ta ainihin bashi wani bangare na daga mulkin ƙasar. Shi yasa za ka ji ainihin manyan malamai su nemi shi kirari da cewa gashi malami gashi sarki rahmatullahi alaihi. Shi ne al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya ce qala al-Allamah, a ka'ida ta ilimi shi ne ka'idar lughar arabiyya, duk sa'an da ka tashi siffanta namiji da wata siffa kana son ka kai matuƙa, sai ka maida siffar ta zama mace. Alimu malami, in kana son ka ce babban malami sai ka ce al-Allamah. Mace in ya zama ita kuma kana son ka siffanta ta da kaiwa matuƙa akan wata sifa, kamar sabiratu, mai haƙuri, in kana son ka siffanta ta da kai matuƙa ka ce wannan na da matuƙar haƙuri wannan mata, sai ka ce saburun, imra'atun saburun, mace mai yawan haƙuri. Dan haka namiji in ka kai matuƙa wajen siffanta shi, sai ka maida siffar sai ta zama mace, al-Allamah, babban malami. Mace in ka kai matuƙa sai ka maida siffar sai ta zama siffar namiji, misalin shine wancan as-sabur. Shi ne yace babban malami Siddiq Hassan Khan a cikin ainihin littafin shi mai suna Nazlul Abrari bil Ilm al-Ma'thur min al-Ad'iyah wal Azkar. Littafi ne wanda yake kawo addu'o'i da zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba'da an saqa ahadith kathiratin fi fadli salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal ikthar minha. wannan malami da ya kawo hadisai masu yawa game da falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma bayani akan falalar yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati saboda a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya rawaito manzo Allah yana cewa wanda diye Allah yace wanda diye wa manzo Allah salati guda daya to Allah zai yi mishi 10 wal hasanatu bi ashri amsalha kenan ma'ana guda daya in kai manzo Allah sai Allah madaukakin sarki sai maka 10 sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna falalar yawaita yi mishi salati musamman ranar juma'a wannan malami da ya kawo hadisai makamantan haka kala sai ya fada a cikin shafi na 161 sai shi malamin yace la shakka fi anna aktsara almuslimina salatan alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hum ahlul hadisi wa ruwatus sunnati almutahhara babu shakka akan cewa daga cikin al'ummar musulmi baki daya waɗanda suka fi yawaita yi wa annabi salati sune malaman hadisi da ɗaliban hadisi da masu aiki da hadisi da masu karanta hadisi da masu ruwaito sunna wadda take mai tsarki sun fi kowa yi wa manzon Allah salati fa inna min wadha'ifihim domin su malaman hadisi na daga cikin ayyukansu fi hadha al-ilmi ash-sharifi wajen wannan ilimi na hadisi mai girma mai daukaka at-tasliyatu alayhi amama kulli hadisi yana daga cikin aikin malaman hadisi yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati a gaban kowanne hadisi suka kawo to dan Allah waye kai su yi wa annabi salati babu wala yazalu lisanuhum ratban bi dhikrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malaman hadisi harshen su baya gushewa baya ainihin bushewa ko yaushe yana nan danye ne cakal dangane da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama diman da'iman ko yaushe suna fadan sunan shi ko yaushe suna rubutawa ko yaushe suna karanta kuma ko yaushe suka karanta ko suka fada sai sun yi mishi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malan yace walaysa kitabin min kutubi sunna wala diwanin min dawawinil hadisi ala ikhtilafi anwa'iha yace babu wani littafi daga cikin littafan sunna ko wani diwani daga cikin diwanoni na hadisi ma'ana wani kundi daga cikin kundaye na hadisi wani littafi da ya zama an rubuta hadisai a ciki duk da sabanin nau'ukan su ko wadanne iri ne min aljawami'i tun daga aljawami kamar jami'u tirmidhi aljami'u kaza kaza duk littafi da zaka ji an ce aljami'u to irin wadannan littafan wal masanid da littafai masanid kamar musnad na al-imamu ahmad da littafin musnad na al-humaidi da musnad na ainihin abd ibn humaidin da makamantan su wal ma'ajim da littafai al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani al-mu'jam as-saghir na al-imam at-tabarani al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani sune ma'ajin ma'ana abinda malamai suke nufi da al-jami in kaji sun sanya wa littafi al-jami'u kaza ma'ana wannan littafi za su tsara babubuka kamar babubuka na fiqh sune suna kawo hadisai da ainihin asarai daga annabi da sahabban shi to sai a ce al-jami'u kamar ainihin sunan at-tirmidhi mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana matattara ce ta sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun kuma kaji sun ce al-musnad suna nufin littafin da ya tattara hadisan wani sahabi kwaya daya kamar musnad na Abdullahi dan Umar ko musnad na Abu Huraira ko musnad na Aisha ko musnad na Fatima ko musnad na Abubakar Siddiq ma'ana a samu wani malami sai ya ce wannan littafin hadisan sayyidina Abubakar kadai zai tattara wannan littafin hadisan sayyidina Ali kadai zai tattara wannan littafin hadisan Fatima to sai a ce musnad na Abubakar musnad na Aisha musnad na Fatima musnad na Ali wato hadisan Aliyu ne kawai a ciki ko hadisan Abu Huraira kawai shi yake nufi da musnad ko kuma ya zama sahabbai da dama zai tattaro hadisan su sai shirya su a tsarin sahabban ba a tsarin babi ba zai ce babin zakka ko babin sallah ba sai dai ce musnadu Abi Huraira sai ce hadisan Abu Huraira tare da isnadan su mun fahimta in ya kawo sai ta zubo hadisan Abu Huraira tare da isnadan su akan sallah ne kan aqida kan zakka kan haji kan komai sai tattara in ya gama kuma sai ce musnad Fatima sai kuma ya kawo hadisan Fatima to babban musnad daga ciki shine musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbali al-Sheikh Ahmad Muhammad Shakir ya fara tahqiqin shi fiye da shekaru 40 da suka wuce ya ci kusan daya bisa ko kuma a ce uku bisa biyar na littafin sai Allah ya dauki ran shi amma an samu wani daga cikin salafiya wani az-zahrani ya karasa shi dan haka yanzu ya faru a cikin mujalladi 33 shine musulmin mafi girma a cikin musulunci. Galibin sahabbai da suka ruwaito hadisai, Imam Ahmad ya tattara mafi yawancin hadisan su. Idan wani ya ce maka hadisin Ibn Mas'udin game da tahiya, sai ka je ka duba kawai Musnad Ibn Mas'udin, kana duba sai ka ga kai karo da shi insha Allah. Mun fahimci wannan a takaice abin da ake nufi da musnad kenan. Mu'jam kuma misali malami kamar Imam Tabarani sai ya ce hadisan malaman shi zai tara a bisa tsarin yadda sunayen su yake. Duk malaman shi masu suna Abubakar sai tattara ainihin hadisan su a wuri daya. Duk wani malami nashi mai suna Isa sai tattara hadisan su a wuri daya. Haka akan layin malaman shi kuma ya tsara, shine ma'ajib, ya bi a bisa tsari na huruful hijaiya wal ajza da kuma littafai waɗanda ake yin su ainihin al ajza, kamar juzul qira'a na al imam al bukhari, juzul qira'ati khalf al imam na taba zuwa da shi ne misali, da kuma juzul raf'il yadaini shi ma na imam al bukhari wa ghairiha, da ma waɗansu littafan daban. Yace babu wani littafi daga cikin nau'ukan irin waɗannan littafai illa wa qadishtamala ala alafil ahadith, sai kaga yana dauke ya tattaro hadisai dubunnai, hatta inna akhsaraha hajman, yace littafi mafi karanci mafi kankanta girma wanda yake takaitacce ne a wajen girma shine kitabul jami'u sagir, littafin aljami'u sagir lisyuti na al-imamu abdurrahman lisyuti, fihi 10,000 hadisin, akwai hadisi 10,000 a cikin shi. Wa qis ala zalika, sai ya ce kuma kai kiyasi akan haka sa'ira suhufin nabawiyya, sauran littafai waɗanda ke da dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana duk waɗannan littafai duk inda suka kawo wani hadisi gaban hadisin sai sun rubuta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a mun fahimci wannan, don haka sai Siddiq Hassan Khan ya ce fa hadhihi al-isabatu an-najiya, wannan tawaga wadda take mai cin nasara, wal jama'atu al-hadisiyya wadda take ita ce jama'a mai aiki da hadisi, malaman hadisi kenan, aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawm al-qiyama, su ne mutanen da suka fi kowa kusanci da manzon Allah a ranar alkiyama. Saboda a cikin hadisin da al-imamu Tirmidhi ya ruwaito shi da isnadi hasan, manzon Allah yake mutanen da suka fi kowa kusanci da ni ranar alkiyama su ne mutanen da suka fi yawaita yi mini salati. To malaman hadisi duk sa'an da suka ambace shi, ko duk sa'an da suka rubuta sunan shi, ko duk sa'an da suka zo karanta sunan shi, sai sun ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko kuma sai sun rubuta, kaga sun fi kowa yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati. Dan haka su suka fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ranar alkiyama. Wa as'aduhum bi shafa'atihi sallallahu alaihi wasallama, kuma waɗannan mutane malaman hadisi su ne suka fi kowa dacewa da yin gandakatar da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai ya ce bi abi huwa wa ummi, na ma baiwa manzon Allah fansar ubana da uwata. Sahabbai su ne wa annabi wannan ladabin, kamar ummu Atiya aka ce duk sa'an da ta ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ta ce bi abi huwa wa ummi, na bashi uwata na bashi ubana fansa. Jama'a mun fahimci wannan ko, shine mawaki yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da balali qad ihtada, yace da a ce abu ne mai yuwa sai mu dauki uwar mu da uban mu su kutun da guda mu kai manzo Allah mu ce gashi mun baka. Yace saboda me? Yace da dukkan mu batattu ne, manzo Allah ya zo ya shiryar da mu da izinin Allah. Wannan da dan tauri ne, wannan ba ma guje ne, wannan mai shan dafin gargajiya ne, wannan tsohon tsini ya tsuma shi, duk baki daya gashi nan mutane sun lalace, manzo Allah ya dawo yi musu wa'azi suka shiryu da izinin Allah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wala yusawihim fi hadhihi al-fadilati ahadun minan nas, babu wanda zai yi daidai da malaman hadisi a wajen ainihin wannan daraja, kowane ne kuwa shi daga cikin mutane, illa man jaa bi afdala mimma jaa'u bihi, sai dai fa wanda ya zo da abin da ya fi nasu daraja. Sai ya ce wa dunahu khartul kitab, ya ce bambanci kuwa a fili yake wanda ya zo da kasan haka, wanda ya zo da abin da yake kasa da su ai dama shi kenan, wanda babu wanda yake da daraja irin tasu, sai dai wanda ya zo da wani aiki wanda ya fi nasu, wanda kuwa duk bai zo da aiki da bai kai nasu ba kaga bambancin ma a sarari yake. Don haka sai Hassan Khan ya ce fa alayka ya baghi alkhairi, ya kai mai neman alheri ne maka wasiya, wa taliban najati, ya kai wanda kake neman ainihin kubutuwa ko tsira, bila bayrin ne maka wasiya ba tare da shakka ba, wasiya ta ita ce gare ka an takuna muhaddisan, kai kokari ka zama malamin hadisi, ka zama mai aiki da hadisi, ka zama kana ainihin neman ilimin hadisi, ka zama kana laliban hadisi, aw mutafassilan alal muhaddisin, ko kuma ka makale masu hadisi, ka zama jaririn masu hadisi. Ma'ana mutafassil, duk inda jinjiri yake zaka ga uwar shi na wurin, duk inda uwar shi take yana wurin ko, to kai kokari in baka samu damar kaiwa zama malamin hadisi ba, to ka zama kana makale da malaman hadisi. Wa illa, in kuwa ba haka ba, fala takun, kar ka sake ka zama sai dige dige sauran magana kuma mai ka fahimta, to karasa haka. Kar ka zama baka aiki da hadisi, kar ka zama mai fada da hadisi, kar ka zama mai washe hadisi shegantaka, kar ka zama daga cikin waɗanda suke masu aiki da hadisi shegantaka. Yace falaisa fi ma siwa zalika min aidatin ta'udu ilaika, domin in har ka sake baka zama cikin malaman hadisi ko ɗaliban hadisi ba, to baka da wani sakamako wanda zai dawo gare ka, ka gama yin asara duniya da lahira. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka jama'a sai a dage. Wato abin da ya taimaka wajen kashe wannan ilimi na hadisi na daga cikin ilmomi ai mafi daraja, to amma abin da ya taimaka wajen kashe wannan ilimi na hadisi, saboda a zamanin da in aka ce kai malamin hadisi ne, ba za a nada ka principal ba, ba za a baka shugaban kungiya ba, ba za a baka shugaban limancin masallaci ba, ba za ka zama shugaban malamai ba, saboda me? Malaman hadisi su sai sun tace. Za iya yiwa kun dan shirya kungiyar ku, kun tsara constitution kaza, kun tsara doka kaza, malamin hadisin yazo zai ce to ai wannan hadisin da kuka dogara da shi bai inganta ba, dan haka constitution na goma ya fadi. To saboda haka sai a ce to malamin hadisin an sa shi zai lalata mana shiri, malamin hadisin an sa shi ya zama principal, ga wata ka'ida da ake yi, ga wata addu'a da ake, zai ce bata inganta ba. Yara za su zo wajen addu'a, za su daga hannu, za su shafa, malamin hadisi zai ce a bid'a ne, jahilci ne wannan, bai halatta ba su daina shafawa. Za a ce to zai zo ya raba yara da abin da aka saba iyaye da kakanni kaza kaza, in an nada malamin hadisi alkali ko kun saba, mun kun yanke hannun barawo, sai ku huda tsakiyar hannun, ku rataye mishi da igiya, sai ku daura mishi a wuya, yana yawo a cikin gari. Malamin hadisi sai ce yin haka bid'a ne, don hadisin da yazo da haka bai inganta ba. To zai zama malamin hadisi duk bid'o'in ku zai wargaje muku ya watsar, ko kuma kuna jin zakin bid'a. To dan haka sai zama malamin hadisi ba a bashi wani mukami a lokacin. To sakamakon haka sai mutane suka daina koyan ilimin hadisi, tunda galibi dama mutane na koyan ilimi ne so da dama don neman mukamin duniya. Dan haka sai mutum yaje dage fiqhu usulul fiqh, nan da nan sai zama babban alkali, zai samu ainihin kuɗi, zai samu aure, zai samu mukami kaza, zai samu kaza, saboda me? Shine alkali. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To ta haka ne aka ba aka kashe ilimin hadisi. Dan haka ya jama'ar musulmi, a tashi a raya wannan ilimi, a je a samu malamai waɗanda suka san shi, su koyar da shi kamar yadda yake, su koyar da abin da ya kamata a kware, sai ku ga alkhairi ya zo cikin kasashen mu. Saboda waɗannan hadisai da ake bautar Allah da su, waɗanda ba su inganta ba, wallahi su ne suka muna na ƙyalli na addinin musulunci. Sai addinin musulunci ya waye gari yana neman ya dishe, saboda me? Saboda an ɗibo wasu abubuwa da ba su inganta ba, da su za a zo ana wa'azi, da su za a zo ana hutuba. Sai kaga addinin musulunci ya zama wani irin kwamacala. Kaje ka karanta littafin as-sunnatu qabla tadwini da ainihin littafin as-sunnatu wa makanatu fi tashri'il islami, kaga irin yadda zindiƙai suka bi suka kaga hadisan ƙarya don su lalata addinin musulunci. Wanda bai shiga addinin musulunci ba, misali sai aka ce yana bincike game da yaya addinin musulunci yake, sai yazo sai ga cewa ga irin zantuttukan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai gansu cike da shirme. Misali a ce manzo Allah ya ce nakiya na maganin ciwon mara, ina ma'ana wannan magana? Ma'ana wannan wani mutum ne matan shi tana nakiya, an buga yau nakiya bata sayu ba, yace ki bari nakiya za ta kare in Allah so. Ya tafi masallaci miƙe, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alharisatu tashiddul mi'zar, nakiya na maganin ciwon mara, manzo Allah ya faɗa din nakiya gidan shi aka wawashe ta. To yanzu ina ma'ana wannan ya lalata addinin musulunci, kawai dan matan shi ta samu kuɗi, kasuwancin ta ya samu shiga. To haka al'amari ya faru, wani zindiki da yazo ya lalata addinin musulunci, sai ya ce wai da lokacin da Allah ya halicci huruful hijaiya, alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un, sai ya ce duk baki ɗaya su faɗi su sujuda, duk sai suka yi sujuda, sai alu ya ce shi ba zai ba, sai Allah ya ce to ka zauna a tsaye har kiyama ta tashi. Dan haka kaga kowanne a zaune yake, amma shi a tsaye yake, wai ne zai yi yakin sujuda? Iblis ne shi, sauran kuma kamar mala'iku ne su. to dan Allah yanzu yaushe annabi zai zo ya faɗi wannan jama'a to kun ga irin mas'alolin kenan to malamin hadisi in yazo duk waɗannan hadisai an saba ana cin abinci da su an saba suna gina girma suna gina ƙarya da san zuciya duk sai malamin hadisi yace ba su inganta ba waɗannan hadisai to saboda haka jama'ar musulmi a tashi a raya wannan ilimi na hadisi wannan ilimi na hadisi in aka raya shi za ku ga mutane sun san alqur'ani yadda ya kamata su san shi wajen qira'a ne wajen tajwidi ne wajen fuskokin qira'a ne wajen tafsiri sanin ma'anoni fitar da hukunce hukunce yanzu ka dubi al-imamu Abu Abdullah al-Qurtubi wanda ya al-jami'u li ahkamil qur'an da yake malamin hadisi ne da yazo fitar da hukunce hukuncen alqur'ani ba a samu wani malami wanda ya kusa da shi a wannan fanni ba littafin shi mujalladi 10 ne juz'i 20 hukunce hukunce na alqur'ani yake fitarwa aya ɗaya sai ce wannan aya akwai hukunci 30 zamu fitar akai hukuncin nan sai ce wannan aya ta nuna kaza saboda kaza sai ce ba ku ji annabi ya ce kaza a cikin hadisi sahihi ba kaza al-imam al-qurtubi kenan alherin Allah ya kai mishi to saboda haka lallai ne jama'a a tashi a raya wannan ilimi ayi karatun hadisi kuma ayi aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi qultu ni albani mai littafi sai nace wa ana as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddithina ni albani yanzu albani mai littafi ne yake magana yake roƙon Allah yace ina roƙon Allah mai albarka da ɗaukaka ya sanya ni daga cikin waɗancan malaman hadisi allazina hum aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda su ne mutanen da suka fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yace wala anna hadha alkitab min aladillati ala zalika yace mai yiwa ma wannan littafi sifatu sala na daga cikin dalilan da ke nuna cewa ni albani mai littafi lalle na zama cikin malaman hadisi lalle ina fatan in zama mutanen da suka fi kowa kusanci da manzon Allah kenan jama'a mun fahimci wannan ai al'amarin ya ma wuce a ce la'alla wannan tawali'u ne irin na manyan malamai ai wannan littafi in ba hamshakin malami ba wane ne zai iya rubuta irin shi ai sai wanda ya kai matuƙa a cikin ilimin hadisi ai la'alla ba la'alla ma haka al'amarin yake insha Allah wa rahimallahu al-imam Ahmad al-shaykh al-allamah al-albani yace Allah ya ji kan al-imam Ahmad imam sunna saboda a zamanin shi shi ya tsaya ya tari sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha wuya akai gogwarmaya akai dauki ba dadi dan haka sai ya zama shi kuma kambin da ake lika mai kenan na mukamin malanta sai a ce imamu ahli sunna imamu malik a ce imamu daril hijra limamun madina abu hanifa a ce al-imamul a'azam kasaitaccen limami الامام الشافعي اتي المطلبي وانده yake da dangantaka da sayyidina ali duk daraja ta tabbata gare su kowanne to imam ahli sunna wal jamaa shine imam ahmad saboda ya tsaya dangane da kare aqida yayi gogwarmaya da mu'tazila wadannan mu'tazila da kuke ganin furbushi furbushin su yanzu suna neman siyadu suna musu masaloli wadanda suke sanannu a cikin addinin musulunci sai ba su yadda da ceto ba ba su yadda da shiga aljani jikin mutum ba ba su yadda da cewa ranar alkiyama rana za ta fito a ƙarshen duniya ba su yadda da zuwan yajuju da majuju ba su yadda da zuwan ainihin annabi isa ƙarshen duniya ba su yadda da dabbatul ardi ba duk waɗannan su ne burbushi burbushin mu'tazila to wai yanzu suna ganin wai mutane suna ganin sun danje sun yi haya islami sun danyi diploma su wai sun kware wai sun je sun ɗibo waɗannan aƙidoji su za su zo su yada wallahi aƙidoji ne da tuntuni addinin musulunci ya tona asirin su ba musulunci bane to imam ahmad a lokacin yayi gogwarmaya da irin su sun bashi wuya fiye da yadda kake tsammani a dake shi a buga shi sun kawo aƙida a lokacin suka ce qur'ani ba maganar Allah bane mai wa kai baka taba jin wannan ba ma duk waɗannan dinnan in ba Allah ya shiryar da su da wuri ya dawo da su kan hanya ba duk waɗannan abubuwa sai kun ji sun zo suna fadi na iya tuna kamar shekaru 10 da suka wuce ina zo ina wa'azi akan shi'a a garin nan sai a ce inne wa ƴan shi'a ƙarya ina ne aka ji sun taba fadar haka wannan sharri ne wannan kaza ne sai nace to shikenan fata'lamuna ma aqulu a hankali sai al'amari ya fara bayyana sai a samu yaro yana zagin sayyidina Muawiya sai a samu wata tana zagin Aisha wani na zagin Abubakar al'amari sai fara bayyana sai ya zama abin da nake faɗe har ma da ƙari ma duk yazo ya faru an zo an gani ba ma muna bin manhaji ne na ahlus sunna wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa manhajin salaf wallahi tallahi malamin ahlus sunna ko mai wa'azin ahlus sunna wanda ya tsaya yana bayyana aqida ta ahlus sunna wallahi ba zai yi wa wani dan bid'a ƙarya dan baya son shi ba dan haka zaka ga malamai na jarh wa ta'dil in ba malaman ahlus sunna ba ba wanda ake karban maganar shi duk malaman da suka yi rubutu a cikin ilimin jarh wa ta'dil malaman ahlus sunna su ne kadai ake yadda da maganar su saboda koda mutum malaminka ne kazo kana tarihin shi zaka faɗi alherin da ke tare da shi zaka faɗi sharrin da ke tare da shi idan mutum ubanka ne ga babban misali shine Ali ibn Abdullah ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari ne listan da kake karatun sahih al-Bukhari kaji Bukhari ya ce haddathana Ali ko bai ce Ali ibn Abdullah ba to ibn al-Madini kenan to wannan malami na Imam al-Bukhari dalibai suka taba ce mishi ala gafarta malam babanka malam Abdullah ibn al-Madini shin ana karban hadisi a wurin shi aka ce sai dan risnar da kai ka dan haka sai ya shiru sai daga kai yace Allah baya jin kunyar fadar gaskiya fa babana babana ne malami na ne ya karantar da ni yace amma mutun ne mai rauni bai halatta ku karba hadisi a wurin shi ba in ba malaman hadisi ba ina kake samun wannan adalci to haka waɗannan mu'tazila kadan kadan za su dan fara suna farawa da irin waɗannan matsaloli sai ku ji al'amura sun zo sun bayyana amma in ba haka ba dan menene za a ce wai alqur'ani ba maganar Allah bane wani ba ma guje ne ya shigo cikin addinin musulunci shi a cikin aqidar shi Allah baya magana saboda haka da ya shigo cikin musulunci yazo ya fara karatu sai yaga wannan magana tashi zai saman mata wurin zama shikenan da ya saman mata wurin zama kuma sai ya samu suka hada kai da sarakuna a lokacin sarakunan bid'a to duk wanda yace Qur'ani magana Allah ne sai a kama shi sai a kashe shi wani sai a kama shi a kulle shi wani a kore shi daga garin Imam Ahmad ya cije a zamanin shi da shi da Imam Shafi'i suka ci duka dukan tsiya irin yadda Bahaushe yake cewa Imam Shafi'i aka fito da shi daga kurkuku aka ce yaya kana nan akan ba kaka cewa Qur'ani magana Allah ne sai ya ce akwai jawabi akwai jawabi me jawabi sai ya daga yatsun shi haka guda biyar ya ce da At-Taura da Injila da Zabura da Suhufu Ibrahim wa Musa da Qur'ani sai ya ce duk waɗannan biyar din nan to halitta ne sai suka ce Allah so ka tafi ka je gida shi ya ne musu tauriya ne yana cewa waɗannan yatsu to kulluha makhluqa halitta su akai su kuma suna fahimta yadda ku ne ma yanzu ma ba Qur'ani ba kawai dillin ta tafan ma ya yadda cewa ba magana Allah bane halitta ne Imam Ahmad aka ce yaya akwai jawabi yace a'a ya kalli dama da hagu duk waɗannan yan jaridun duniya ne har kiyama ta tashi in na faɗa za su je su bada labari yace muna nan ba tawili Qur'ani magana Allah ne aka ce baka da ku bane aka daka shi Imam Ahmad ya fi duk wani malami da kake tunani yanzu karatu ne ko menene amma aka daka shi aka koma da shi kurkuku haka suka yi mishi wulakanci fiye da yadda kake tsammani wannan sarki Allah ya kashe shi dan shi ya hau kan mulki da ya hau kan mulki dan shi ne ya nadama akan abinda uban shi yawa Imam Ahmad yasa aka fito da al-Imam Ahmad aka sallame shi aka kai shi gida bayan kwana biyu sai aka kulla makudan kuɗi daloli ne ko fansalin ko nerori ne wazo biya sai aka ce akai wa malam ya dan shafar fesu ya gyagije sai Imam Ahmad ya ce hazihi ashaddu min tilka ya ce kuma wannan bala'in kuma ya fi wanda muka fito sarki ya aiko maka da kuɗi ka karba to shikenan kuma bala'in ya fi gwamma a koma kurkuku a sha duka don baki ya sha maiko ina zai jawabi yadda ya kamata a ba jawabi ina sai ana kwana-kwana ana kakkaucewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amari ya faru ga al-Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a dan haka kaji ana mishi wannan kirarin dan haka babu wanda ya san darajar Ibn Abi Zayd al-Qayrawani mai risala sai wanda ya binciki tarihin yadda ya rubuta ta a lokacin da mai risala ya rubuta risala a lokacin in ka sake kace Qur'ani magana Allah ne yanka kaza ai amma ka dubi ya dauki alƙalamin shi yace wa annal qur'ana kalamul lahi lallai tabbas zahir babu shakka akan cewa Qur'ani maganar Allah ne la khalqun ba halitta bace daga cikin halittu yayi cikakken bayani akan ya tabbatar da samfare ra aqida ta salafu dan haka malamai suna girmama mai risala suna jinjina mishi suna kamba mashi kai sai da ya kai an narka zinare an taba rubuta risala da shi a zamanin da saboda girmama Ibn Abi Zayd al-Qayrawani kuma mamakin Allah yana shekara 17 ya rubuta ta a duniya saurayi dan shekara 17 haka al-imamu ibn farhun al-ya'mur ya fadi a cikin littafin shi mai suna ad-dibajil mudhahab fi ma'rifati a'yan al-madhhab tarihin malaman malikiya haka muhammad makhluf ya fadi a cikin littafin shi mai suna shajaratun nur az-zakiyya fi tabaqatil malikiya yake shekara shi 17 ya rubuta ta shi yasa matasa alherin Allah ya kai mana baki daya hadda dattawa wallahi a tashi za a tabbatar da sunna duk inda aka juya aka murza muna nan akai sai dai ko ka dawo ka bi ko kuma dama alhamdulillahi muna fatan ka kusa mutuwa kana mutuwa shikenan sai ga danka nan ga jikanka nan fi suratil lahmi waddami kai ne tsaf amma kuma mai bin sunna kai kuma ka tafi a ka zama gunki Allah ya kiyaye haka al'amari yake wallahi ka ki bin sunna ana nan sai a samu cikin tsatsanka danka ko jikanka gashi nan da sura irin taka dogo ne kai shi ma gashi nan dogo ne kyakkyawa kyakkyawa gajere ne ga kanan dai yadda kake kai din ne amma kuma mai bin sunna kai kuma kana can kabari ka zama gunki ga kuma mutun ka bari a baya kai kuma kana can a gunki to shi yasa lallai sai a bi sunna to al-imamu ahmad kenan dan haka yana da littafi kitabu sunna a cikin juz'i 2 wanda dan shi abdullahi ya ruwaito kuma yazo ya rubuta wannan musnad ya zaunar da babban dan shi abdullahi yace kai abdullahi ka haddace wannan littafi nan gaba littafin nan akwai sha'ani zai zama limamin jama'a musnad na imamu ahmad da wahala ka ga wani hadisi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi wanda imamu ahmad bai saka shi a ciki ba dan haka shi kanshi dan da ya karatu ya karatu shi ma ya ƙara wasu hadisai waɗanda yake ga ya kamata a ce baban shi ya kawo su ko da yake da dama sai kaga ya ƙara kuma sai kaga an samu duk wanda ya sallama wa Allah wallahi al-azim sai Allah ya girmama shi da izinin Allah misali dauki annabi Ibrahim a lokacin da annabi Ibrahim suka yi barambaran da mahaifin shi sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba Allah ya raba shi da mutum daya kafiri sai ba shi mutum biyu annabawa sannan Allah ya mai girmama wanda bai taba wani cikin halitta shi ba shine ya zama duk annabin da yazo bayan shi jinin shi ne saboda ne saboda ya sallama wa Allah Imamu Ahmad ibn Hanbal sallama wa sunna da yace zama ƴaƴan shi baki daya mazan su da matan su sai Allah ya mai da su suka zama malaman sunna shi yasa ka bi sunna sai kaga alheri ya tabbata a gidanka amma ka dage ka zo masallaci kana fada da sunna kana can danka kuma ya tafi gidan club kana can danka ya tafi party kana can danka ya tafi gantali kana nan kai kuma kana cewa in dai kuna da rai wai ba za a yi kaza ba su waye ku saboda an Allah ya ga dama a yau daren nan sai ka mutu dan sunna ta zauna lafiya sab sai Allah ya kashe ka dan sunna ta zauna lafiya tuni Allah ba zai yadda a samu wani abu ya kawo cikas game da addinin annabin shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu to Imamu Ahmad Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace Allah ya ji kan al-Imamu Ahmad Imamu Sunna allazi anshada wanda ya rera wannan waka yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal maqiyati lil fata asaru la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylun wal hadisu naharu wala rubbama jahila al fata athara al huda wash-shamsu bazighatun laha anwaru waka ce rera akan din sunna ka san malamai sai da suka zo suna rera wakoki akan sunna al-imamu ibn al-qayyim kaga littafi nuni yaye sukutin da guda shi kuma akan kawai sunna annabi ya kare sunna annabi da mabiyan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya goyi bayan sunna yake cewa idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu salamun minar rahmani fi kulli sa'atin wa rawhun wa rayhanun wa fadlun wa an'umu ala suhbi wal ikhwani wal wildi wal ula duk ya waƙe sunna tun daga kan sahabbai har zuwa na ƙarshe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yake cewa wa bis sunnatil gharra'i kum mutamassikan yake kai ne maka gargadi ina roƙonka ne maka wasiya lalle ka rike sunna manzon Allah mai haske din nan yace ka rike sunna din yace maskal bakhili bi mali yadda kaga marowaci na danke kuɗin shi gam yace to haka zaka rike sunna wane mutum wannan misali ya kai misali marowaci in ya danke dukiyar shi ya danke kuɗin shi wani dan shi ma bai yadda yi matar ki bai yadda ta ci, to ya kake gani? To haka ake son ka rike sunna gam, duk inda za a yi juyin duniya marwaci in ga ya rabu da kuɗin shi sai dai bayan ran shi, ko after his dead body. To haka kai ma ka zama sunna sai dai after your dead body, sai dai bayan ranka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Al-Imam Ibn Al-Qayyim kenan. To Imam Ahmad fassara wannan waka ta shi shine dinin nabiyyi Muhammadin akhbaru, addinin annabi Muhammad shine hadisai, bin hadisai shine addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abinda yasa kullum ake cewa hadisi, saboda babu wani musulmi da yake cewa shi musulmi ne dama da yake kyama Al-Qur'ani. Hadisai ne ake samu mutane suke kyama. Dan haka sai kake ganin kullum ana kambamawa, ana fifita, ana girmama al'amarin hadisi, ba dan ana nufin yafi Al-Qur'ani ba, ba dan ana nufin a watsar da Al-Qur'ani ba, a'a, yadda su suke kin shi din nan a nuna to bakin shi ake ba son shi ake. Dan haka addinin annabi Muhammad shine hadisai. Ni'mal maqiyati lil fata asaru, ma dalla da irin wannan taguwa da ainihin matashi ya zaba ta zama mishi ita ce abu hawan shi, wato hadisai. Wannan ya hau keke, akwala ta yi faci, wannan ya hau tsohon mashin, flog ya lalace, kai kuma sai ka samu almafiya, raƙuma, lafiyayya, mai nama, mai maiƙo, ta zama ita ce a bar hawanka, wato hadisai kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Almafiya wato lafiyayyen raƙuma, daga cikin raƙuman ma ba kowace iri ba. Ala haddi qawli sha'ir, wa yawma aqartu lil azara mafiyati, fa ya ajaban min kurihal mutahammalu, فظل العبارة يرتمين بلحمها وشحم كخداب الدمسك المفتل. امرؤ القيس نيتي كتن رانا دنينكا واما تارا وما تارا ويبا جنتا ايه فوريني انا تفيا باعة في وانكا باعة في اوان تكنيك اما تارا سكتي منا جنين واشيكا ديني فوريني تكنس تويا باعة شكوما باعة بنشي سيتي بريا سوكادة كارا وماشي سيينكا را وماشي اترا وما تارا ايبا ابن انتفاق اسبكم اكو shine yace wa yawma aqartu lil abara mafiyati, yace ka tuna ranar da na yankawa ƴan mata raƙumata, sai yace fa ya ajaban min kuri hal mutahammal, yace mamakin Allah game da lafiyar irin wannan raƙuma, amma duk da haka ne kara na yanka ta saboda gwajin bajinta wurin ƴan mata. Ai saurayi, akwai bajinta wurin ƴan mata, ina ba gane haka? Duk samarin nan waɗanda suke dai dogon kaza ne, dai bola, dai wane ne, dukka je ka same su inda da ƴan mata makarantar su, duk inda dutsen guga yake da bula zai wanke kayan shi tas saboda da ƴan mata. Amma aka ce duk dai samari ne, wallahi sai ga ya tuhu muzu muzu da shi kamar ya fito daga bola. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shi ne yace yaya haka ne dan gwadinta, amma wai kuma sai yake nuna maka mace ba a mata bajinta, yace fa zallal azara yartamina bilahmiha, ƴan matan da suka ci naman suka koshi sai suka rinka wurgi da naman, wannan ta wurgo, wannan ta wurgo, suna wasa da shi. Yace wala wa shahamin, yace hadda kitsan ka huddabid dimaskil mufattal, yace kai ka ce kallan alawayya ne saboda farin abin nan hasken kitsan. Shi yana ganin darajar raƙuma shi, su ko sun mai da ita abin wasa, sun ci sun koshi. To almatiya raƙuma sai yace la targabanna anil hadisi wa ahlihi, kar ka sake kai kyamar hadisi, kar kai kyamar masu aiki da karatun hadisi. Farra'ayu laylu, saboda shi ra'ayi da ka gani, irin a ce a gani na ni a fahimta ta, yace to wannan duhun dare ne. Wal hadithu naharu, shi kuwa hadisi da aiki da shi da karanta shi to hasken rana ne. Ai kaga bambancin asarari yake. Wala rubbama jahila al fata asra al huda, yace kuma so da dama saurayi yakan rasa hanyar da zai biya shiryu. To in ya rasa, fashamsu bazibatul laha anwaru, to ga rana nan ta fito dar tana da haske, sai ka bi ita ce hadisi, ita ce sunna. Dan haka kun ji, ya ku samari, ku samarin ɗariƙa ne, ku samarin shi'a ne, ku samarin gidan kulam ne, fashamsu bazibatul laha anwaru, ga sunna ta fito, sai ku kama ku bi. Wannan shi'a bata dace da ku ba, shi'a gida dan kici a cikin addinin musulunci, balle ɗariƙa da dama tintini su da kansu sun tabbatar da cewa dama rashin wayewar kai ne cikin addini. Saboda haka jama'ar musulmi samari ne, matasa ne, dattawa ne, mata, maza, ƴan mata, duk baki ɗaya muna kiran ku, kowa ya daure ya cire son zuciya da neman girma da son limanci da son ka zama ɗan wa'azin ƙasa baki ɗaya, ka daure ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata a yi wa manzon Allah kara, an yi wa shehunnai, shehunnai sun zo sun takwasan mutane ana ta gudun fanfalaki, a kwashe su su yi nan da gudu, su yi nan da gudu, shehu ya yi alwala a cinye ƙasar wurin, a shanya ruwan wurin, a cinye tabarmar, duk baki ɗaya ka kai wa shehi matar kai kwana da ita, duk wannan wai saboda ai wa shehi kara. To manzon Allah bai ce ai miki ko ɗaya daga cikin wannan ba, cewa ya abi sunna shi ce alaikum bi sunnati. Abin da yake nema kenan, wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur. Manzon Allah abin da yake abi sunnar shi, abi sunnar waɗannan khalifofi shiryayyu, yace a hirdin ku ina gargadin ku game da kirkire-kirkiren bid'o'i. To fa lallai jama'a kowa ya tsaya nazari, har ƴan mata din nan duk baki daya, yadda aka bi aka sanya musu san rawar disco, san goge, san kaza, ayi kokarin a shigar da san sunna a cikin zuciyarsu, saboda kai ne kake ganin ta budurwa nan gaba ita ce goggo duk tudun wadannan za a aurar da ya, sai an kai ta durkusa gaban ta tayi mata nasiha, za a kai ta gidan miji. Shin in kuka bar ta ta lalace nan gaba me za ta gaya mata? In kuka gyara ta ta zama ita ce goggo, goggo ta gari, irin goggo Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za ta yi nasiha mai kyau ba, ba za ta cikin nasihar ta za ta yi tana kawo Qur'ani, tana kawo hadisi. Amma in aka yi rashin sa'a kuka bar ta haka, sai dai ta rinka yin reference da wata mawaƙiya a Ingila, ta ce ke baki ji mawaƙiya kaza ta ce kaza ba, baki ji tafi ya ce kaza ba, baki ji kaza ta ce kaza ba, baki ji mamalosha ta ce kaza ba. Sai ƴan mata ayi kokari, ba aya akan ta goggo kuma guda, ba aya bas. Sai yasa waɗannan ƴan mata a jawo hankalinsu su bi sunna, samari a jawo hankalinsu su bi sunna, sun tattare sun tafi suna can gindin sulma da sauransu. To ba kamata ya a sallama su kawai shi kenan, su an bar su a ƴan iska, ku kuma kun zama masu addini, ku yi kokarin ku jawo su a jika ta yaya za su yi su fahimce ku. In ya zama za ka kyamaci mutum, kyamar nan ta amfanar da shi, sai ka kyamace shi. Amma yanzu irin yadda zamani ya canza, ya kamata ka fahimci yadda da'awa ta musulunci take. In ka kyamaci wani a lokacin ma kake ƙara nesanta shi daga gare ka, to yi kokarin ka ja shi a jika, ka fahimtar da shi dan a samu gyara dangane da shi, dan haka akalla kowanne saurayi ya ga cewa shin zai iya jawo wani saurayi daga gidan sulma ko daga gidan kulab ko daga gidan dambe ko daga gidan gantali ya dawo yana zuwa yana jin karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin wannan saurayin kai ne kake ganin shi a saurayi nan da shekara 30 ko 50 su ne waɗannan masu kafa kwamitin dattawa. To in ya zama waɗannan dattawa kowa ya ga yadda suka yi rayuwarsu, suna ƙanana, sun taso cikin mutunci, cikin girma da arziki, ya zama yanzu kana ga ga yadda suka zo suka haifi ƴaƴa kuma suka zama fantararru, to su kuma ƴaƴan nan fantararru nan gaba waɗannan iri za su haifa? Sai su haifi shedanu kenan. Tunda dattijo mai mutunci, mai arziki, mai rawani da sanda da malafa ya haifi ɗa ya zama ɗan iska, to ɗan iska shi kuma wani iri zai haifa? Ɗan ta gaban hadari kenan. Allah ya kiyaye. To jama'a, dama an ba a manta ba, malam ya nemi bayani dangane da salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne ko? To abinda zamu ce dangane da salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine kai kokarin lazimta lafuzan da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Dalailul khairat, tun kwanakin baya mun yi bayani akan cewa littafi ne da bai halatta a karanta shi ba, bai halatta a dogara akan shi ba. Kaje ka karanta littafin As-Sunan wal Mubtadi'at na Sheikh Abdul Salam Khadir, yayi cikakken bayani akan dalailul khairat. Sannan ka karanta wannan littafi Fadlu Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa bayanu ma'anaha wa kayfiyatiha wa shay'in mimma ulifa fiha wa aqidatu ahli sunna wal jama'a fi sahabati al kiram bi qalami الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد المدرس بالجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره كنيمون للتافي wani babban malami ne a jami'ar islamiyya ta Madina, kuma a yanzu yana karantawa a masallacin manzon Allah, yana karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ya rubuta wannan littafi akan yadda ake Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati, yadda dalailul khairat ɗaya bayan ɗaya ya nuna barna dake ciki tun daga shafi na 19 har zuwa shafi na 24. Sannan sai wannan littafi ma'lumatun muhimma min addini la ya'lamuha kathirun minan nas, ilmomi masu abubuwa da ya kamata a sani masu muhimmanci na addinin musulunci, amma da yawancin mutane musulmi ba su san su ba. Sai Idad Muhammad bin Jamil Zainu, wanda yake shi kuma al-mudarris bi darul hadith al-khairiyya bi Makkah al-mukarrama, babban malami ne shi kuma a darul hadith al-khairiyya wadda take Makkah, malami ne a Makkah. shi ma daga cikin shafi na 167 har zuwa shafi na 180 sai dai nuna irin barna da ke cikin dalailul khairati. Dan haka jama'a, wanda duk ya san yana da dalailul khairati, sai tabbatar da cewa dalailul khairati ba littafi ne madogara ba. Manyan malamai kamar yadda muka gabatar da bayanai tun karatukan mu na baya, su Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab suka bada fatawa akan cewa bai halatta ma mutum ya adana dalailul khairati yana nazarin shi ba. Hukuncin musulunci akan shi shine a kona shi, domin babu alkhairi a cikin shi sai sharri. Kaje ka lazimci abin da yazo daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda na fara faɗe jiya jama'a, in ya zama malaman Andalus garin da aka rubuto risala sun bada fatawa akan a kona littafin Ihya'u Ulumuddin, to ina ake magana kuma akan su dalailul khairati? Yasa lallai jama'a wajibi ne su guji irin waɗannan sharrori. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu, za mu ci gaba da karatu littafi ɗin dangane da abin da ya shafi hukuncen sallah, don ana cikin bayani akan yake a zauna zaman tahiyya. In aka zauna tahiyya, a yi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan tahiyyar farko ake magana fa jama'a, ba a shiga tahiyya ta biyu ba tukuna. Tahiyyar farko a zauna a yi salatin Annabi bayan an yi tahiyya, cikakken salati, ba wai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba. Sannan sai ya ce wa kadhalika sanna lahum ad-du'a, haka kuma Annabi ya sunnanta wa al'ummar musulmi yin addu'a fi hadha tashahhudi, a wannan zaman tahiyya na farko. Jama'a, zaman tahiyyar farko ba na biyu ba tukuna. Za a zo ai magana akan zaman tahiyya na biyu, akan za ai tahiyya ayi salati shi ma ayi addu'a. To zaman tahiyyar farko shi kanshi Annabi ya sunnanta ayi zaman tahiyya, ayi tahiyyar, ayi salati, kuma ayi addu'a, wa ghairihi, da wani zaman ma daban. Ma'ana duk inda ka zauna zaman tahiyya, to bayan kayi tahiyyar kayi salati sai kayi addu'a. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, kaji inda Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani ya gagara, sai yayi magana ko kana so ko baka so sai ce, saboda manzon Allah ya ce yanzu in ka zindimo ashar ba kai shi sai ya durƙusa sai ta wuce, ka san da za ta wuce, in ko ta wuce tan kayi ridda kai kuma. Shi yasa gwamma in ka ji abin ko ya maka dadi ko ba dadi, ka ce sallallahu alaihi wa sallam, gwamma kai salati kai shuru, ka dan sha ruwa ya haɗiye maka ɗacin da ka ji. Amma in ka zindimo ashar shi sai ya durƙusa, domin da ya faɗa sai ya ce fa qala sallallahu alaihi wa sallam, Annabi ya ce idza qa'attu fi kulli raka'atayn, idan kuka zauna a kowace raka'a biyu, fa qulu at-tahiyyatu lillahi, to ku yi tahiyya, shine ya kawo ta har zuwa ƙarshe. Fa zakaraha ila akhiriha, sai ambaci tahiyya har zuwa ƙarshenta. Summa qala, sa'annan Annabi ya ce summa liyatakhayyar min ad-du'a'i a ajabahu ilayhi, sannan kuma sai mutum ya zabi addu'a daga cikin addu'o'in Annabi wadda tafi burge shi. Shine ma'anar wannan min ad-du'a'i, ba wai kowace irin addu'a ba. Da yace summa liyatakhayyar, kaga da yace ya zaba, duk abin da aka ce ka zaba, to kamar gashi an juye a gaban ka kenan, to zai kawo maka na Annabi din ne ba da dadewa ba nan. To daga cikin su ne zaka zo ka zaba, sai ka zabi wadda in ka idar da ainihin tahiyya kai salati sai kuma kayi ta, daga ciki sai ka zabi wacce ce ta baka sha'awa. Wannan hadisi gashi yace akhrajahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi, wa Ahmad da al-Imam Ahmad, wa Tabarani da al-Imam Tabarani, min turuqin, ta hanyoyi da dama. An ibn Mas'ud, daga ibn Mas'ud Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani yace wa huwa mukharrajun fi sahiha, wannan hadisi yana nan, na fitar da shi a cikin littafi na silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha, a cikin lamba ta 878 ma'al kalami ala fiqhihi, yace da kuma na ka hadisin sai da na dan tattauna magana dangane da fiqhun da ake fahimta a hadisin. Wala hu shahidin fi majma'iz zawaid, yace wannan hadisi na akwai wani hadisi da zai shaida shi ya kara mishi karfi. Al-Imam al-Haythami ya kawo shi a cikin littafin shi Majma'u az-Zawaid, mujallabi na 2 shafi na 142, min hadisi Ibn Zubair, wanda Abdullah dan Zubair ya ruwaito. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan matsala a kashin gaskiya, saboda kasancewar ta dan sabawa kadan daga cikin abin da jama'a suka saba, shine mu dai dama galibi a kasashen nan namu an saba dan malaman fiqh, Allah ya gafarta musu, saka musu da alkhairi. Sun ce da zaran ka gama tahiyya din nan, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai ka miƙe daga nan. Suka ce in ma kai sallama daga nan tayi, to wannan magana ba ta yi ba, gaskiya kuskure ce. Dalili shine ga wannan hadisi, Annabi ya ce duk zaman tahiyyar, duk zaman raka'a biyu da kuka yi ku yi tahiyya, in kuma kun gama tahiyyan nan sai ku zaba addu'a wadda ta burge ku. to kaga nan wannan magana ta saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To tunda Sheikhul Albani yake a duba silsilar sahiha, to gashi mun zo da silsilar sahiha din kamar yadda ya fadi mujalladi na 2 shafi na 538 daga nan ne zamu karanta a lamba hadisi na 878. Yace manzo Allah yace idza qa'atu fi kulli raka'atayn, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace in kuka zauna a kowace raka'a 2, dan haka har sallar tarawih jama'a, har sallar asuba, har sallar witri, duk sallar da ka san kai raka'a 2 ka zauna, in dai ka zauna, sai annabi yace faqulu at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya kawo tahiyya kamar yadda kaji duk mun yi bayanai akan ta a baya. Sai yace thumma yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi, sa'annan sai kuma mutum ya zabi addu'a daga cikin addu'o'i wadda ta bashi sha'awa, wadda ta burge shi. A gaba in kai hakuri kadan a Sheikhul Allamatul Albani zai mana wannan bayani, zai ce abinda ake nufi da addu'ar ba kowace ba, sai wadda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka wannan alif da lamun da yazo anan lil ahadi dhihin, ma'ana sai in ka san wata irin addu'ar ita ce addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to in kai hakuri nan gaba kadan zaka ji ta. Da ya kawo wannan hadisi kamar yadda ya kawo anan, yace Nasa'i ya fitar da shi a cikin mujalladin farko shafi na 174, wa Ahmad ma a cikin musnad mujalladi na farko shafi na 437, haka kuma wa Tabarani fil Mu'jam al-Kabir, haka al-Imam Tabarani ma a cikin littafin shi ainihin al-Mu'jam al-Kabir a cikin ainihin mujalladi na 3 takadda ta 55 fuska takadda ta farko min tariqi Shu'ba ta hanya al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, qala Shu'ba yace anba'ana Abu Ishaq, Abu Ishaq yace anba'ana Abu al-Ahwas yace an Abdullah dan Mas'udin qala yace kunna la nadri ma naqulu fi kulli raka'atayn, mun kasance ba mu san irin addu'ar da zamu rinka yi a kowace raka'a 2 ba, duk zama in muka yi a farkon musulunci ba mu san tahiyya za a yi, salati za a yi, ghaira an nusabbiha, sai dai mai tayin tasbihi kawai, wa nukabbira mu yi kabbara, wa nahmadallaha kuma wa nahmada rabbina kuma mu gode rabbana kuma mu gode ubangijinmu, wa inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allama fawatihal khairi wa khawatimahu, yace sai manzon Allah annabi Muhammad ya koyar da mu mabu'i da marufin alheri baki daya, fa kala sai annabi yace duk sanda kuka zauna raka'ar a kowace raka'a 2 ku yi wannan tahiyya. To kaga ashe yanzu kuskure suka yi yazo gyara musu, to duk abin da akai kuskure kazo gyara shi, kafi tsayawa ka tantance bayani dalla dalla, ko kuma duk yayin da ya zama kana ganin ga abin da ya kamata mutum ya sai akafin haka, dan haka tabbas abin da yake daidai kenan, aka zauna zaman tahiyyar farko ayi ainihin tahiyya, sannan ayi salati saboda dalilan da muka gabatar na salati, sa'annan sai a zo ayi addu'a. To da Sheikhul Albani yayi gama bayani dangane da wannan sai yace qultu wa hadha isnadun sahihun muttasilun ala sharti muslim, wannan isnadi ne wanda yake sahihi wanda kuma ya sadu da juna, wannan da yace daga wannan dinnan tabbas daga wannan ne, yace har ma ya cika sharadin Imam Muslim. To da ya gama waɗannan bayanai sai yace wa fil hadisi fa'idatun hamma, a cikin wannan hadisi akwai fa'ida mai muhimmanci, وهي مشروعيه الدعاء في التشهد الاول, shine cewa shari'ar musulunci ta shar'anta maka kai addu'a a zaman tahiyya na farko. Al-Sheikh al-Allamah al-Faqih al-Albani yace wa lam ara man qala bihi min al-a'immati ghayra ibn Hazm, yace duk cikin limaman fiqh ban ga malamin da ya bada fatawa da wannan ba in ba Ibn Hazm ba, wa sawabu ma'ahu, to daidai na tare da Ibn Hazm domin maganar shi na da asali, wa in kana huwa tadalla bil mutlaqat, ko da yake shi Ibn Hazm bai ma kafa hujja da wannan hadisi ba, ya dubi wasu nassoshi ne waɗanda suka zo sake babu kaidi yayi hujja da su, yumkin lil mukhalifin raddaha bi nususin ukhra muqayyada, za iya yiwa waɗanda za su saba wa Ibn Hazm su tunkuɗe waɗannan dalilai nashi, sai yace amma hadhal hadis, amma kaga wannan hadisi fa huwa fi nafsihi nassun wadihun mufassirun la yaqbalu at-taqyid, yace nafsi ne shi da kanshi karara wanda yake ya fassara kanshi da kanshi, baya daukan wani kaidi, baya daukan wani ta'wili, dan haka sai Al-Sheikhul Allamah Al-Albani yayi wa Al-Imam Ibn Hazm da duk wanda ya sallama wa gaskiya addu'a, yace farahimallahu ra'an an safa wa taba'a sunna, Allah ya ji kan jin mutumin da yayi wa kanshi adalci ya bi sunna, domin in ka bi sunna din nan ba mu kaiwa ba, ba a Sheikhul Allamatul Albani kaiwa ba, ba annabi Muhammad mai sunnar ba, a kanka kaiwa, kaiwa kanka adalci. A Sheikhul Allamatul Albani sai ce والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. وأن حديثنا دقى تكين دليلي تروروا دليلي دكينون تشيوال تتفم مذهبوا بنفكه تو أبو بوا داما نشريع النبي يقوم بشيمسو من فهمتوا أنه؟ دو من قاشي إلو وأن أبو بوا قاشي يزو أتكين سنة عما بابا التفم فكه في الشيخ الألباني يتي فهل في ذلك؟ ما يحمل المتعصب على الاهتمام بدراسة السنة شن إرن ونن أبو بواد أكي سامو يزام بابو سوء تكل تفنسكه شن قوباس ساما ستكالي دانشي دتأصب دانشي دمذهبي سيون قول دانس جيسو كوي سنة والاستنارة بنور هاس ساما حسكينا سنة لعل وعصا يتي مني مصفاتا الله يساهك معنى كند سوما سأيكي دزاتي براتي أيكي دهديثي بفيسكه in ya zama a cikin fikhu ana samun abubuwa da dama waɗanda yake babu su a sunna, to ashe sunnoni nawa suke asara kenan? Suna da yawa. To tunda haka ne, shin irin wannan asara da ake fadakar da su akan ta suna yi, shin ko wannan zai sa su yunkura su je su koyi sunna? A Sheikhul Allamatul Albani har wayo akwai wata matsalar ma da ya sake nunawa a cikin littafin shi Ahkamul Jana'iz mun karanto a baya. Yace wannan matsala ma ta tabbata a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da Ibn Hazm suka fitar da shi, amma yace babu wani malamin fiqh da ya sani wanda ya ba da fatawa da shi, sai wa yace sai dai Ibn Hazm din. Wannan matsala kuwa ita ce, yayin da mace ta mutu aka je za a saka ta a kabari, to ba kowa ne yake da kuma ta dauke ta wajen saka ta a kabari ba. Ka'ida ita ce duk sa'an da mutum musulmi ya mutu aka je makabarta, to dangin shi na jini musulmi su ne suke gabata su dauke shi su saka shi a cikin kabari, wasu su shiga ciki, wasu kuma su tsaya su miƙo shi. Abinda sunna take kenan, saboda Allah ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi, dangi waɗanda suke da dangantaka jini, to littafin Allah ya tabbatar da cewa su ne suka dace su wakilci ainihin junan su. Wannan ainihin aya sai a sunnance annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya nuna fassararta, sahabbai suka nuna, yayin da annabi ya rasu su Abbas da su Sayyidina Ali su ne suka dauke suka saka shi a cikin kabari. To amma dangane da mace da yar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rasu, matar Sayyidina Uthman, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune a wurin kabarin, da aka zo za a saka ta cikin kabarin, sai ya ce jama'a, cikin ku akwai wanda daren jiya bai yi jima'i da matar shi ba? Sai Abu Talha al-Ansari sai ya ce ni ne, sai manzo Allah ya ce ka shiga kabarin, da ya shiga sai aka miƙo mishi sai saka ta a cikin kabari. Wannan ya nuna aka je makabarta, magana al'ada, magana jin kunya ta kau, yanzu sunna ce take aiki. Liman gatan gawa, liman gatan mai rai, ba haka ake liman kirari ba, alherin Allah ya kaiwa liman, sai ka fade rigar ka dama da hagu, ka ce jiya wane ne bai sadu da matar shi ba, kai kuma ba magana ibada ake. Me za a ji kunya? Dama ba an san ka ne ba, ai ba haramun bane, ai ba cewa kai waye bai je gidan kulab ba, waye je gidan kulab jiya, ai cewa kai waye bai sadu da matar shi ba, sai a samu cikin musulmi waɗanda suka san sun cika wannan sharadi, sai su shiga ainihin, sai su dauke ta, sai su saka ta. Wannan abin da sunna tace kenan. A Sheikhul Allamatul Albani in ka je ka karanta littafin shi Ahkamul Jana'iz, sai ya ce in banda Ibn Hazm babu wani malamin fiqh da ya bada fatawa da wannan hadisin, sai ya ce to Allah ya sa masu aiki da fiqh wannan ya zaburar da su su tashi akan aiki da sunna, domin yanzu wannan sunna yanzu ina take misali ba damu da ita ba. To amma abin mamaki yana nan a cikin Sahihul Bukhari hadisin. Imam al-Bukhari sai da ya ruwaito hadisin a wuri biyu, wasu suka yi kokarin karkatar da ma'anar shi cewa wai saboda akwai wata riwaya da annabi ya ce ayyukum lam yuqarifil lailata, wai daren jiya wane ne da ya yi laifi ba, wai muqarafa, har Imam al-Bukhari ya kokarin kawo wata aya wal yaqtarifu, aka ce a'a ba ma'anar hadisin kenan ba, saboda ga lafazi wanda yake mufassir ko mufassar, fassararren lafazi ya zo ya ce ayyukum lam yujami'il lailata ahlahu, daren jiya cikin ku wane ne bai jima'i da matar shi ba, saboda haka ya kuli mamai in an je makabarta abin da ya kamata ku yi kenan. Wannan fatiha da kuke cewa fatiha da kulhu wallahu kafa uku, fatiha da alam nashara, fatiha da falaki da nasi, ba shine addinin musulunci ba. Abin da yake addinin musulunci shine ku zauna tukuna ku karantar da mutane ahkamul jana'izi wa bid'ah. Yaya ake jana'iza a sunna, menene bid'o'i na jana'iza, su guje su. Don aka je kuma a aikace sai a ga kuna aiki da abu. Ana zuwa makabarta za a shiga sai a ga liman ya kwaba takalmin shi tun daga kofar makabarta, ya cire cancak ya aje a wajen makabarta ne, ya shiga da su a hannu ne. To liman ya fara karantar da mu kenan. Al-Imam Ahmad da antin kare makabarta saboda bin sunna. Abu Dauda yace sai ga ya dauke takalmin shi haka ya rike a hannu saboda bin sunna. Imam Ahmad ibn Hanbali kenan. Duk yana nan cikin ahkamul jana'iz, kuma duk mun karanta sai da mu karanta littafin nan kasar na nan guda 111 muka fassara littafin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Abu na farko kenan. Abu na biyu, ana shiga makabartar nan an zo za a dakumi makabgawa sai ka ce a ku saurara. Ina dangin wannan mamaci suka ce ga sai a ce ku dauke shi ku saka dan uwanku a cikin makabarta. Sannan su masu sakawar su ne suke wannan addu'ar bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa ala sunnati rasulillah, ba wai duk wanda ke makabartar ba. Ai gyara game da wannan, masu daukar gawar su saka, su kadai suke wannan addu'ar. Hadisin sahihi yana nan a cikin wancan littafi ahkamul jana'iz. Sa'annan kuma in mace ce karama ce ko babba, balagaggiya ko ba balagaggiya ba, sai a dubi wanda ya cika wannan sharadi. Shin cikin yan uwanta ne, cikin sauran yan uwa musulmi ne, sai wani ya dauke ta sai saka ta a cikin kabari. Haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sunnanta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Hadisan suna nan cikin Sahihul Bukhari jama'a, ba wai wani littafi ne can da nisa ba. Sahihul Bukhari. Sai yasa limamai a ji tsoron Allah a gyara waɗannan abubuwa. In an zo addu'a, liman ya ce kowa ya fuskanci al-qibla. Kowa ya fuskanci al-qibla, haka sunna ta nuna. Aisha tace ta ga Annabi ya shiga cikin makabarta yana yi wa mata addu'a, sai ta ga ya daga hannayen shi yana ainihin fuskanta al-qibla yana yi musu addu'a. To sunna kenan. Kuma in aka gama addu'ar kada a shafa, ba kyau wannan shafawa bid'a ce. Dagawa ake kawai haka, kamar da zaka zo ka ji gobe za a yi karatu insha Allah akan matsala. In nan daga ba a shafawa, sai dai a daga haka kawai. To sa'annan addu'an nan kowa tashi zai, sai dai liman ya fadakar da ku. To jama'a aiwa mamaci addu'a, haka Annabi yake, kamar da Abu Dauda ya rawaito hadisi sahihi. In aka gama rufe mamaci, sai Annabi yake jama'a ayiwa mamaci addu'a, a roki Allah ya tabbatar da shi ya iya bada jawabin tambayoyin da za a yi mishi, domin yanzu nan an fara tambaye shi, ba wai sai an bar wurin ba. Da zarar an rufe shi, mala'iku za su tashe shi zai yi jawabi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Limamai lallai a kiyaye wannan. Kar a ce wana fatiha da salatul fati, wana fatiha da kul huwallahu, wana a kowa yayi tashi liman ya ga yadda ka san addu'a din nan an idar da sallah, da yadda aka gada iyaye da kakanni shehunne da waliyai, za gama liman sai wayo ce fatiha da alam na sharafa, aka tabbatar da cewa wannan ba addini bane. To haka a makabarta ma ba shi cikin addinin musulunci. A je makabarta a samu wani limami yana cewa a karanta kaza, liman na biyu, liman na uku, liman na hudu, har wanda ba a baiwa ba ya ji haushi. A Sheikh Usaimin a cikin littafin shi fatawa fitta aziya yace duk waɗannan abubuwa bid'a ne, kowa ya addu'a shi shi kadai yayi gaba. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Addu'an nan kuma Imam Muslim ya rawaito hadisi sahihi daga Amr dan As, sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace wa babban dan shi Abdullahi, yace ya kai Abdullahi, idan na rasu ku tsaya a kabarina ku yi mini addu'a gurgurdan yadda za a yanka a fede raƙumi a raba naman shi. Dadewa kenan ana addu'a, yake dan in san irin jawabin da zan baiwa manzannin Allah in suka zo wurina mala'iku kenan. Dan tambaya ce za a tambaye ka tun daga san da ka balaga har zuwa sa'ad da ka mutu. Subhanakallah.